Daga birnin Washington gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Niger za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM da Lol da kuma Niya muryar Arewa. Sai kuma tashar mota VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a Yamai. A kasar Ghana za iya kama mota Alpha Radio dake Kumasi. Kuna iya sauraron mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da safiyar Alhamis 18 ga watan Yuli shekarar 2019. Daula Salim ce tare da Sarfila Hashim Gumel da ma sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanin labarai.
To Daula, jiya Laraba majalisar wakilan Amurka ta kada ƙuri'ar yin watsi da wani kuduri na buƙatar a tsiki shugaban Amurka Donald Trump. Haka kuma za a ji a hukumance Amurka ta tsame ƙasar Turkiya daga cikin wani shirin amfanar jiragen yakin ta samfurin F-35. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama masu yawa sun shigar da ƙarar dakatar da sabbin dokokin gwamnatin Trump game da batun neman mafaka.
Kanin labarin kenan aka ji. Cikin shirin za a ji cewa rundunar sojojin ruwan Najeriya ta sha alwashin nemo jirgin ruwan ƙasar Turkiya da aka sace kusa da yankin ruwan Najeriya.
Duk wani abu wanda ya shafi wasu kasashe, to gaskiya haɗin gwiwa yana da muhimmanci domin kai in ka san wannan salo, dan uwanka kuma akwai salon da ya sani, za a iya cimma buri a samu inda wannan jirgi ya shiga.
Za kuma ji cewa Majalisar Mulkin Sojan Sudan da gamayyar ƙungiyoyin 'yan tawaye sun rattaba hannu akan yarjejeniyar sulhu. Sai kuma shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abdu za ta gabatar. Amma duk kafin nan sai kun ji halin da duniyar ta wayi gari.
To jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya ga cikakkun labaran duniya. Mai karatu Sarfil Hashim Gumel. Jiya Laraba majalisar wakilan Amurka ta kada ƙuri'ar wancakallar da wani ƙuduri na buƙatar tsige shugaban Amurka Donald Trump. Yan majalisun jam'iyyar Democrat da ke da rinjaye a majalisar sun kada ƙuri'ar amincewa 332 da kuma ƙuri'u 95 na rashin amincewa domin ɗaukar matakin yin watsi da ƙudurin nan take. Trump ya kira muhawarar batun tsige shi babban shirme da ɓata lokaci. Ya annai wato ya ayyana yunkurin tsige shin tsohon labari, sannan ya kuma ce bai kamata a sake barin irin wannan ya sake faruwa da wani shugaban ƙasar Amurka ba. Amma babu wani abu da ya hana wani ɗan majalisar wakilin ya sake gabatar da irin wannan ƙuduri nan gaba. Ɗan majalisa Algirin daga jihar Texas ne ya gabatar da ƙudurin, duk kuwa da rashin amincewar da kakakin majalisar Nancy Pelosi da sauran wasu 'yan jam'iyyar Democrats waɗanda maimakon hakan suka goyi bayan binciken alaƙar kwamitin kamfen ɗin Trump da Rasha da takardun haraji da sauran harkokin kasuwancin shugaban ƙasar. A hukumance, Amurka ta tsame ƙasar Turkiya daga cikin wani shirin amfana da jiragen yakin ta samfurin F-35 bayan da Turkiya ta karɓi na'urar kakkaɓo makamai masu linzami da Rasha ta ƙera samfurin S-400. Abin takaici, shawarar da Turkiya ta yanke ta sayan na'urar kare sararin sama samfurin S-400 daga Rasha ta sa ba zai yi ta ci gaba da amfana da jirgin sama samfurin jet F-35 ba, a cewa wata sanarwa da Fadar White House ta fitar jiya Laraba. Sanarwar ta ƙara da cewa bashi wa jirgin samfurin F-35 ya yi aiki da wata na'urar Rasha wacce ke tattara bayanai, saboda tana iya tattara bayanai kan fasahar jirgin ta yadda za a gano hikimar da ke tattare da ƙera shi. Jami'an Amurka sun yi imanin cewa shawarar Turkiya, wadda mamba ce a ƙungiyar NATO, ta yanke ta amfani da fasahar na'urar Rasha za ta iya saka bayanan sirri cikin wani hali. Za a iya amfani da na'urar S-400 domin auna jiragen yaƙin rundunar NATO a Turkiya, ciki har da jirgin yaƙin F-35 da Amurka ta ƙera, waɗanda su ne sabbin jiragen yaƙin na ƙungiyar NATO. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama masu yawa sun shigar da ƙarar dakatar da sabbin dokokin gwamnatin Trump game da batun neman mafaka waɗanda suka fara aiki tun ranar Talata. sabbin dokokin za su hana mafaka ga duk bakin hauren da suka ketar kan iyakar Amurka da Mexico ba tare da sun nemi mafaka a wata kasar da suka ketara akan hanyar su ta zuwa nan Amurka ba. Wannan yunkuri na zuwa ne bayan da kungiyoyin uku da suka hada da kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ACLU da SPLC da kuma cibiyar CCR suka shigar da ƙarar jiya Talata, wato shekarun jiya Talata, suna kalubalantar dokar. To, labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. An kashe wani jami'in jakadancin Turkiya a babban wato a birnin Erbil na Iraki lokacin da dan bindiga ya bude masa wuta a wani gidan cin abinci, ma'aikatar harkokin wajen Turkiya ta tabbatar. Kamfanin dillancin labarin Turkiya ya rawaito cewa mutumin da ya mallaki gidan cin abincin ya ce maharin dauke da makamai biyu ya bude wuta kan wata tawagar ma'aikatan ofishin jakadancin jiya Laraba, jim kadan bayan da suka isa gidan cin abincin. Kamfanin dillancin labarin mallakar kasar Iraki ya fitar da rahoton cewa mutumin da aka kashe shine mataimakin jakadan Turkiya. Haka kuma kamfanin dillancin labarin ya bayar da rahoton cewa an kashe wasu da yawa daga cikin tawagar tasu. Yan rajin kare haƙƙin yan jarida sun yi matakar caccaka kasar Burundi bayan babu kakkautawa, bayan da ta ƙara tsananta gindaye ƙa'idoji, da hakan ya sa kamfanin BBC ya rufe ofishinsa da ke wannan ƙasa ta tsakiyar nahiyar Afirka a wannan makon. Haka kuma hukumomin Burundi sun dakatar da muryar Amurka daga yaɗa shirye-shiryenta a ƙasar tun watan Maris, ta kuma yi barazanar ƙaƙaba takunkumi akan gidan rediyon Faransa RFI. Yan rajin kare yan jarida sun rubuto jiya Laraba cewa abin damuwa ne matuƙa akan yancin yaɗa labaru da tafiya da kowa a Burundi a shirin zaben da za a gudanar a shekara mai zuwa. Yawan mutanen da ke mutuwa a Amurka saboda yawan shan ƙwaya ya ragu a shekarar 2018, wanda shine karo na farko cikin shekaru 20, a cewar jami'an lafiya na gwamnatin tarayya jiya Laraba. Cibiyar kare yaɗuwar cututtuka ta fitar da rahoton cewa kusan mutane 69,000 suka mutu a shekarar 2018, idan aka kwatanta da waɗanda suka mutu a shekarar wato wanda suka mutu 72,000 a shekarar 2017. Jami'an sun yi nuni da raguwar mace-mace sanadiyar ƙwayar opioid a matsayin dalili. Bayanai na baya-bayan nan kan mutuwar shan ƙwaya na nuna yunkurin Amurka na haɗa kai wajen yaƙar amfani da ƙwayar opioid yana aiki, a cewar shugaban hukumar lafiya da harkokin jama'a Alex Azar. Ya ci gaba da cewa an ceto rayuka kuma mun ɗauki hanyar samun nasara a yaƙi da tashin hankalin da ake ciki. Daga ƙarshe, ɓarkewar annobar Ebola a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo matsala ce ta gaggawa da damuwa ga ƙasa da ƙasa, a cewar hukumar lafiya ta duniya WHO. Hukumar ta WHO ta yi nuni da ƙoƙarin farauta karon farko da aka samu cutar a birnin Goma, ɗaya daga cikin manyan biranen Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, a matsayin dalilin yin wannan shelar. Haka kuma WHO ta kira yaɗuwar cutar da cewa abin damuwa ne, inda ake samun rahoton mutane 10-15 suna kamuwa da cutar a kulli yaumin, da kuma samun yawan waɗanda suka mutu dalilin cutar yana kaiwa 1,676 tun farkon ɓarkewar annobar. Bob Kitchen, mataimakin shugaban ƙungiyar aikin ceto ta International Rescue Committee, ya rubuta cewa ana buƙatar ɗaukar matakin gaggawa daga ƙasashen duniya, yayin da birnin Goma ke da iyaka da ƙasar Rwanda kuma yana ɗauke da filayen tashi da saukar jiragen sama. Hukumar WHO ta yi kira ga ƙasashen su hana ko su taƙaita zirga-zirga. Shugaban hukumar lafiya ta WHO Dr. Tedros Adhanom ya buƙaci taimakon ƙasashen duniya domin shawo kan annobar.
Sarfilo Hashim Gumel kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda aka ji, rundunar sojin Najeriya ta lashe takobin farauto jirgin ruwan Turkiya da aka sace daura da yankin ruwan Najeriya. Ga wakilinmu Hassan Maina kaina dauke da cikakken rahoton.
Sufurin ruwa na kasar Turkiya, wato Kadeglu da Nazeklek, ya bada sanarwar cewar yan bindigar kan teku sun sace ma'aikata 10 na wani babban jirgin ruwansa da ya taso daga Kamaru akan hanyarsa zuwa kasar Ivory Coast a gabar tekun Guinea kusa da ruwan Najeriya. Tuni da hedikwatar rundunar sojojin ruwan Najeriya ta aike da wasu dakaru na musamman tare da haɗin gwiwar sojojin ruwa na wasu kasashen Afirka ta yamma don gano wannan jirgi. Kamar yadda mai magana da yawun rundunar sojojin ruwan Najeriya Navy Commodore Suleiman Dahun ke min ƙarin bayani.
Eh to a yanzu dai ana kan bincike, sai mun zauna mun yi bincike tukunna saboda ku bada bayani da zai gamshi kowa.
Yanzu na fahimce ka dakarun ku suna can suna kokarin gano abin da faru kenan.
Eh kware da gaske.
Kaman zuwa shi ne ake ran samun ƙarin bayani.
Yawwa akwai wani haɗin gwiwa da muke yi da mu da kasashen Benin, Togo da Ghana. Har zuwa Gambia. Wannan haɗin gwiwa AU ne ta kaddamar. So yanzu an riga mun aika rahoto cewa duk inda ga jirgin na kama. So mun ya bar ruwanmu za a samu a kama jirgin nan a ruwan kasashen da muke hulɗa da su.
Kwararru irinsu Injiniya Dr. Hussaini Hassan na da ƙwarin gwiwar irin wannan haɗaka na sojojin ruwan Afirka ta yamma. Ka iya kaiwa ga gano tare da ceto shi wannan babban jirgin ruwa.
Duk wani abu wanda ya shafi wasu kasashe, to gaskiya haɗin gwiwa yana da muhimmanci domin kai in ka san wannan salo, dan uwanka kuma akwai salon da ya sani, za a iya cimma buri a samu inda wannan jirgi ya shiga.
A 'yan kwanakin nan dai, hukumar sufurin ruwa ta duniya ta ayyana gabar tekun Guinea a matsayin wurin da ya fi haɗari a duk duniya a sufurin ruwa. Domin kuwa kashi 73 na garkuwa da mutane a cikin ruwa da kashi 92 na karkatar da akalan jirage da ake yi na faruwa ne a wannan teku. Hukumar sufurin ruwan ta duniya ta ce kodayake a baya-bayan nan dai an ɗan sami raguwar aika-aika a wajajen ruwan Najeriya. Kuma kakakin sojin ruwan Najeriya Navy Commodore Suleiman Dahun ya ce wannan baya rasa nasaba da irin sintiri da suke yi akai-akai.
Muna patrol kullum, ana da patrol sintiri, ana sintiri kullum a cikin ruwanmu. A wasu shekara huɗu da suka wuce mun kaddamar da jirage 200 tun 2015 zuwa yau an kaddamar da jirage sama da 230. In ka suna kwanakin baya an mun shigo da jirage guda 2 manya masu sintiri na tsawon lokaci da ake kira offshore patrol vessels guda 2 daga China ko akwai ni Unity da kuma Centenary su jiragen kenan. A yadda nake yi maka magana, gwamnatin tarayya ta bada goyon baya mu shigo da jirage. Da farko akwai jirgin da ake kira hydrographic survey vessel da kuma landing ship tank.
Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a kai da Hassan Maina kaina, da alamu za a samu maslaha a kasar Sudan bayan kwashe watanni ana rikici tsakanin majalisar mulkin sojin kasar da kungiyoyin 'yan adawar farar hula. Wakilan shugabannin mulkin sojin Sudan da haɗin gwiwar kungiyar gamayyar masu goyon bayan mulkin demokaradiyya sun sanya hannu kan wata matsaya da aka cimma ta siyasa a jiya Laraba a birnin Khartoum. Masharhanta sun ce yarjejeniyar wani babban ci gaba ne biyo bayan watanni da aka kwashe ana ɗauki ba daɗi a ƙasar. Sai dai kamar yadda wakiliyar muryar Amurka na Bamu Hiddin ta aiko da rahoto daga Khartoum, ba kowa bane ya gamsu cewa ƙasar Sudan ta ɗauki hanyar ficewa daga ƙangin siyasar da ta shiga. Yarjejeniyar da ta buƙaci a ɗauki a kafa gwamnatin wucin gadi ta tsawon shekaru 3 kafin a yi zaɓe da zai miƙa mulki ga farar hula. Za kuma a samar da majalisa ta gudanarwa wacce za ta kunshi mambobi 6 daga bangarorin kungiyoyin adawa na FFC da kuma wasu mambobi 5 daga shugabannin sojin kasar da ake kira da TMC a takaice. Wani mai sharhi kan harkokin siyasa a kasar, Khalil Alfaki, na ganin yarjejeniyar na da muhimmanci ga makomar Sudan.
tamma liyom baina al-hurriya wat-taghyir wal-mijaz kamar
ina ganin yarjejeniyar da aka cimma tsakanin gamayyar kungiyoyin yan adawa da majalisar mulkin sojin kasar wani muhimmin mataki ne na tabbatar da tsaro da kwanciyar hankali da kafa gwamnatin farar hula a Sudan da kuma uwa uba da makaradiya da ma tabbatar da adalci
sai dai a ranar Laraba da aka rattaba hannun babu masu zanga-zanga akan titunan kasar masu zanga-zangar da yawa na nuna rashin kwarin gwiwa akan cewa kwamitin sojin da yan adawa za su iya cimma yarjejeniya da za ta duba wasu muhimman abubuwa kan yadda za a tafiyar da gwamnati Mustafa Aqaid ya dasa alamar tambaya akan jajircewar da kwamitin mulkin soja na TMC yayi cewa za a ba su rigar kariya da za ta hana a tuhume su a ka'idi ya ce shi bai dauki wannan yarjejeniyar a matsayin komai ba har sai an tabbatar an saka batun kare haƙoƙin jama'a a cikinta sannan abu mafi mahimmanci a gare shi shine batun bada kariya wanda shi zai tantance cewa ko waɗanda aka samu da laifi za su fuskanci tuhuma madalla a shirinmu na hantsi kuma za a ji wannan
yayin da rige watanni 18 kafin zaben shugaban kasa a jamhuriyar Niger jama'a na ci gaba da kokawa kan yadda fannin tsaro yake ci gaba da tabarbarewa musamman a jihohin Difa Tawa da kuma jihar Talabiri ko a ranar Litinin din da ta gabata wasu mahara da ba a san ko su waye ba sun kashe sabon sarkin Abdulnawa Inates Al-Mubashir Alamjadi makonni bayan da aka kashe mahaifinsa Aminu Kalarisa Aga Amdag wato tsohon sarkin na yankin Inates mun tutubi mataimakin mai garin na Inates Alhamdi Sallak akan wannan lamari
to sai abimu a shirinmu na hantsi don jin cikakken rahoton har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogon muke cewa karfe 1:16 na dare ga shirinmu na gaba
Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka hoiba Ku jama'a tambaya nike da Ku jama'a tambaya nike da
Ina harka da matasa da yawa a Najeriya yaran nan ka a zo a shafa musu duk wannan abin da mutumin nan yayi kawai shi mutum tsaye ba za a zo a shafa musu ba
masu saurare assalamu alaikum barkamu da suba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya idan kuna biye da mu makon jiya shirin domin iyali ya karbi bakuncin yaggwar maya dake zaune a nan Amurka Helen Bako dake jihar California da kuma Hajiya Hurairu Musa wanda ke zaune a birnin New York Da nufin nazari kan batun marin da dan majalisar dattijai mai wakiltar Adamawa ta Arewa Elisha Abo ya rika kwafsa wata mace a wani shagon sai da kayan balagaggu. Na nemi sanin ko sabon shiga majalisar yayi haka ne sabili da matashi ne kamar yadda waɗansu suke da ra'ayi sai Madam Helen Bako ta bayyana cewa
ban yadda da wannan ba. Domin da a ce an samu matasa da dama da suna behaving kamar yadda shi wannan yayi shine inda mutane za su fara magana. Amma shi kadai ne kuma you know tsofin yan siyasa senators da suka dade da sun ci shi girma kuma ba su nuna sauransu ba na ce dukansu ba ba su nuna gurbi mai kyau ba
ba su nuna halin dattako
don shi matashi ne kawai ba yake wannan ya nuna wannan hali
to akwai kuma bayanan da na karanta bayanan farko da yayi da wata hira da aka da shi shine wannan hoton bidiyon da ake yayatawa yanzu ba yanzu ne aka dauke shi ba an dauke shi ne tun lokacin da ba a zabe shi senator ba an daidai siyasa ce yazo aka fitar da shi kaddara a ce wannan tsohon hoton bidiyo ne mu sake dawowa nan Amurka misali idan ka tsaya takara abinda kai ko kana yaro ne ka aikata ba daidai ba in ka tsaya takara sai an fidda shi
kada ma ki kai da nisa jiya ina ji a New York shi Jeffrey Epstein wanda shi biliyoniya ne an kama shi domin yana ya lalata ƴan mata in fact sun koma har 1990 so idan mutum ya tsaya takara nan dole ne a bincika irin halin da yake ciki ko da yaushe ne ya fara na san annan da sukan ce okay idan shi yaro ne lokacin da ya aika wata wannan ayyuka din za a iya gafarta mishi amma I don't think wannan video da yake wannan excuse da yake bayarwa cewa ai lokacin da ya aikata wannan ba zabe shi shugaba ba ko an zabe shi senator ko ba zabe shi senator ba ainihin abun shine yana da kyau kai mutum namiji kaman kai kana da mace kana da ya a gida ka ci zarafin wata mata a waje ko da shi senator ne ko ba senator ba bai kamata ya aikata wannan ba saboda haka zancen wai lokacin da video ya fito bai taso ba a gani na
mu koma question da kika yi maganan cewa wai dan shi matashi ne da sauransu ina harka da matasha da yawa a Najeriya yaran nan ka a zo a shafa musu suna da ideas kala-kala da zai kai Najeriya gaba so duk wannan abin da mutumin nan yayi kawai shi mutum ɗaya ba za a zo a shafa musu ba sannan kuma na biyu da kike yake maganan cewa wai wannan bidiyon da ta faru da ne wannan ya ba shi dama don da ya faru ya yi ma ya ci ma yaran nan kankananan yan matan nan da suke aiki sun baro gidansu suna aikin su ya ce zai ci musu mutunci ya fahimci mishi don ba lokacin bane nan abinda nake faɗa za mu koma abinda na fara faɗa economic independence ɗin mutane in mutum baka da abin hannunka baka da ilimi to fa kana cikin wahala kuma in ba in ana son mata a daraja su a basu su je su yi karatu sannan kuma su aikin su samu abin hannunsu da ba wani zai zo ya ringa tozarta amma da zaran ba a basu wannan right ɗin ba na karatu da na samun abin hannunsu to it will be a long long time kafin a daraja mata a Najeriya because duk yadda aka mazan yadda suka ɗauki mata sun ɗauke mu mata kamar mu commodities ne ai su za su ba mu kuɗi ko abin duk a yi zazza banda kake manta banda ma fa physical abuse fa ana emotional abuse kin sani inda za a ringa zagin ki kowane safiya kowane dare a ringa gaya miki maganganu ba za ki iya magana ba ma duk ko za ki iya bar gidan nan ba don ba ki da inda za ki to kuma duk wannan abin da ya sa yake faruwa ba a baka hanyar da kai za ka nemi abin naka na hannunka da za ka ce yau ba za a maka wannan iskancin ba so in dai muna son mata su miƙe a fara girmama su to a basu su yi karatu in suka yi karatun nan a basu su yi abin hannunsu
yawa to daga ƙarshe su tsaye na ji kina so ki ƙarin haske
gaskiya ne abin da Hajiya take faɗi don da na dubi bidiyo ɗin nan akwai abubuwa uku da suka tsaya mini na dubi ƴan matan nan da aka sa su a Toy Store na farko na yi bakin ciki sosai ban taba sanin cewa a Najeriya muna da adult toy store ba abin ya bani bakin ciki yau a Najeriya wai ana sayar da irin wannan bidiyo sannan wa aka sa a cikin store ƴan mata kin gane ana moral ƴan mata a wannan wuri na biyu bisa ga sauran maganganu da aka faɗa wai ya zo wannan toy store da wayansu ƴan mata guda uku ne idan da gaske ne ƴan matan nan ana trafficking ɗinsu ne fa kila ba shi ba ne zai je ya amfani da su akwai wayansu wanda za su yi amfani da su sannan na uku na lura lokacin da aka kira police ya zo cikin store ɗin nan shi senator ya ce ma police ya kama matan nan ya kama ta ya je kulle ta sai shi kuma ya zo ya fara kama matan abin ya bani mamaki na ce haka aikin police shi bai tambayi matan ba ya je a wurinta menene ya faru kawai don gashi shi senator ya ce mishi ya kama matan nan kingan abun ya bani tunani domin a Najeriya in an zabi mutum shugaba idan mutum yana da kuɗi to suna da iko kamar yadda ita Hajiya ta faɗa suna da iko suna mulki akan mata saboda haka dole ne su wulakanta mata idan da mata ƴan matan nan da ake amfani da su zan iya baki labarin kwanan nan wata yarinya da ake amfani da ita nan amma police sun bi kamin su kama mutumin sun bincika ba sun zo sun kama mutumin kawai don yarinyar ta yi musu magana ba ƴan matan da ana amfani da su da aka kawo su wannan toy store din inda ce suna da economic empowerment ne na kansu
suna da ƙarfin ajiyarsu
suna da ƙarfi za su je su yi amfani da su kamar yadda ake yi ba za su taɓa yi ba amma don rashin abin zaman gari sauransu suna sa kansu irin wannan hali. Kuma hakan nan mata da ake wulakantar su a gidaje ko a waje ma suna zama a gidajen domin ba su da hanyar yadda za su ciyar da kansu ko yaransu. Dole su karbi irin wannan abuse da ake musu.
To zan ba ku zarafi na ƙarshe, me za ku shawarta dangane da wannan lamari a Najeriya baki ɗaya?
First of all, ni dai ina ganin wannan mutumin ko ne neman gafaran da yake ya bar office din nan. Secondly, gaskiya mata su tashi tsaye in ana musu abin da bai kamata ba, kar su zauna suna shiru su ringa magana. Kuma su kuma waɗannan politicians din nan su gane cewa wannan lokacin ba lokacin da bane. Yanzu lokacin social media ne, karka ɗauka wai abinda kake cima mutane mutunci da ba za a gane yanzu nan za a recording din ka ya fice. So I hope wannan will be a lesson
and zama ishara
mutane ba kawai mata ba, kowaye dai da yake cima wani zalunci to yayi hattara don za a iya recording din ka a fitar da shi. Kuma but the only time da zai zama ya yi amfani wannan recording in dai hukuma ake
hukumomi
sun taking action an ce yanzu abin kai laifin nan a punishing ɗinka.
To yau ma lokaci ya kwace mana, sabili da haka za mu ja burki nan sai mako na gaba ku ji shawarin bakin namu kan wannan batu. Kafin nan a madadin Helen Bako da kuma Huraira Musa, ƴan gwagwarmayar kare haƙƙoƙin mata da ke zaune a nan Amurka, da Chubahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta, za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin Domin Iyali a shafinmu na intanet voahausa.com. Da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. Mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Komi don su muke ashe
maza. To madalla, yanzu kuma ga Sarfilu zai dawo mana da labarai, amma wannan karan a takaice.
To a takaice, an ji cewa jiya Laraba Majalisar Wakilan Amurka ta kada ƙuri'ar wancakalar da wani ƙuduri na buƙatar tsige shugaban Amurka Donald Trump. Yan majalisun jam'iyyar Democrat da ke da rinjaye a majalisar sun kada ƙuri'ar amincewa 232 da kuma ƙuri'u 95 na rashin amincewa domin ɗaukar matakin watsi da ƙudurin nan take. Trump ya kira muhawarar batun tsige shi babban shirme da ɓata lokaci, ya ayyana yunkurin tsige shin wato a tsayin tsohon labari, sannan ya kuma ce bai kamata a sake barin irin wannan ya sake faruwa da wani shugaban kasar Amurka ba nan gaba. A hukumance Amurka ta tsame kasar Turkiya daga cikin wani shirin amfana da jiragen yakinta samfurin F-35 bayan da Turkiya ta karbi na'urar kakkaɓo makamai masu linzami daga Rasha wadda ta kera samfurin S-400. Abin takaici, shawarar Turkiya ta yanke ta sayan na'urar kare sararin sama samfurin S-400 daga Rasha ta sa ba zai yi ta ci gaba da amfana da jirgin sama samfurin jet wato F-35 ba, a cewar wata sanarwa da fadar White House ta fitar jiya Laraba. Sanarwar ta kara da cewa ba shi yiwuwa jirgin samfurin F-35 ya yi aiki da wata na'urar Rasha wacce ke tattara bayanai, saboda tana iya tattara bayanai kan fasahar jirginta ta yadda za a gano hikimar da ke tattare da yadda aka kera shi. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama masu yawan gaske sun shigar da ƙarar dakatar da sabbin dokokin gwamnatin Trump game da batun neman mafaka waɗanda suka fara aiki tun ranar Talata. Sabbin dokokin za su hana mafaka ga dukkan bakin hauren da suka ƙetare kan iyakar Amurka da Mexico ba tare da sun nemi mafaka ba a wata ƙasar da suka ƙetare akan hanyarsu ta zuwa Amurka. An kashe wani jami'in jakadancin Turkiya a birnin Ibril na Iraki lokacin da ɗan bindiga ya buɗe wuta a wani gidan cin abinci, ma'aikatar harkokin wajen Turkiya ta tabbatar. Kamfanin dillancin labarin Turkiya ya rawaito cewa mutumin da ya mallaki gidan cin abincin ya ce maharin ɗauke da makamai biyu ya buɗe wuta kan wata tawagar ma'aikata ofishin jakadancin jiya Laraba jim kaɗan bayan da suka isa gidan cin abincin. ‘Yan rajin kare haƙƙin ‘yan jarida sun yi matuƙar caccaka ƙasar Burundi babu ƙaƙƙautawa bayan da suka sa wasu ka'idoji.
To madalla a gaishe ka masu sauraro anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma ku iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin jin wannan ko kuma wanda ya gabata. Yanzu a madadin Sarfila Hashim da ya taya ni gabatarwa da CD wanda ya bada umarni da injiniyan mu na yau Mr. Darrell Smith, ni Daula Salim nake cewa sai an jima kaɗan da hantsi.